haka mai wuya
zaman lafiya da ake gani an kawo da rashin adalci a karkashi an yi cito ne kan kwarkwata yanzu kai ya shiga kaikayi
Jawab barkamu da wannan lokaci barkamu da sazo mu da ku a wani sabon shiri na tsakin mai ruwa muna fata kuna nan kallon kamar da muke a nan Washington DC yau muke kawo muku kashi na biyu na tattaunawa ko kuma haɗa da muke game da abubuwan da ke jero tashi tashi hankalin da ke lakuma rayuka da yawa a cikin jihar Plateau a cikin wannan shiri na yau na biyu din zamu duba rawar da gwamnatocin tarayya da na jihohi suke takawa da magana alaka da ke tsakanin musulmi da kristocin Najeriya da kuma magana zama dan kasa da wanda ba dan kasa ba amma kafin mu tsunduma a cikin ita muhawara kanta ta biyu mun fara jin ra'ayoyin wasu ƴan jihar Plateau din game da wannan al'amari
ya sunana Umar Faruk Musa ɗaya daga cikin jami'in game da kungiyoyin addinai masu haɓaka zaman lafiya da cigaba a cikin jihar Plateau wato ala hakika abin da ke faruwa jihar Plateau yanzu shine akwai abin da ake kira jiƙaƙƙiya a ƙasa jiƙaƙƙiya a ƙasa shine wanda gwamnati da masu ruwa da tsaki ba su yi la'akari da abubuwan da ya dace a sanya a ƙasa ba na bin waɗannan jiƙaƙƙiya gama duk abin da ake akan ramuwa ne ramuko ne shike haifar da mana damuwa akwai buƙatar da a zauna a samar da taswira ta haƙiƙa da kuma ta gaskiya akan yafiya ba kawai zuwa ce an zauna an sanya hannu akan yafiya an yafe a an yafe me zai biyo baya me ake hanga a gaba su waye da waye ke da hannu a ciki sannan ina ne abubuwan da aka kuskure ko abubuwan da aka saba ko kuma inda ake gani akwai wasu gurabe da suke buƙatar cikewa
sunana Ruth Yohana Madugu to a gani na dai abin da yake kawo tashin hankalin nan ba wani abu bane matasa ne waɗanda ba su da aikin yi sun gama makaranta ma ba abin yi amma na su wasu ba krista ba suna kiran kansu krista wasu ma ba musulman kwarai ba ma amma suna kiran kansu musulmai sun rasa abin yi suna neman inda za su samu tashin hankali don su je kawai su yi tafasa shagunan mutane suna ɗaɗɗeba kaya suna bin gidajen mutane suna ɗeba kaya to wannan rashin aikin yi shi ne yake kawo irin waɗannan tashin hankali so daga an san taɓa krista ko da ma ba kristan kwarai ba dama already suna da wannan cikin sai kaga waɗannan yaran suna da wannan haushin sai kaga sun tashi sai su ce sun je ramuku amma nan da an sama musu abubuwan yi ina ga ba za a samu waɗannan tashin hankali ba ko da an tashin hankali ya zo already suna da abin yi ba za su yadda wani abin da zai ɓata musu hanyar samunsu ya shigo ciki har ya daga musu hankali ba
haka ne to yanzu bari in haɗa ku da Zainab Babaji da baƙin nata wato Bitrus Kazal tsohon ɗan majalisar dokokin jihar Plateau da kuma Ibrahim Baba Hassan ɗan majalisar dokokin jihar na yanzu domin ci gaban wannan muhala da za ta dubi sassalar wannan likita na jihar Plateau ɗin Zainab Jamuji
Honorable Kazai shi Baba Hassan ya yi maganar cewa wannan gwamnati ta yi kokari wajen wanzar da zaman lafiya dole a yaba mata ina ra'ayinka kan haka
na saurare shi da kyau na yi la'akari da kalmomin da ya amfani da shi ni a ra'ayina gwamnati ta ce ta kawo zaman lafiya ni kuma a ra'ayina ana son zaman lafiya mai daurewa yawa saboda zaman lafiya da ake gani an kawo da rashin adalci a karkashi an yi cito ne kan kwarkwata yanzu kai ya shiga kaikayi saboda an yi
ba adalci a cikin wannan
adalci kwarai mana zan na fari ake yawan magana misali ake yawan magana ai matafiya ne suka shiga hanya aka karkashe su amma an mutu kamun matafiyan nan su mutu mutane sun wuce dari a kasan irigo da aka mutu sai ya kasance baka ji shi a labari ba baka ji hukuma ta yi magana ba shugaban kasa bai ce komai ba gwamna ko uffan bai ce ba bai je ziyara ba bai je gaisuwa ba bai kai kayan alatu ko abubuwan taimako a kayan agaji ba wallahi ko sisi bai kai ba kenan a cikin zuciyar jama'a ana ganin kamar akwai wani rashin adalci to wannan rashin adalci na cancan kwance a ƙasa Jos Christ da ake rigingimun da ake samu a Jos ba damuwan kwanan nan bane akwai abubuwa da suka kawo shi wa'annan abubuwa an ba a yi maganin su tsakani da Allah an kwatanta wa juna adalci ba za a dade ana ganin ta to wani sa'in wallahi ko ku yi labarin wasu mu yi mamaki sai ana ta ce kashe mutane a ruguba wa'anda aka yi a yalwan zango fa wa'anda aka yi a basafa wa'anda aka yi a riyo wanda aka yi a mungu wanda aka ce sarakuna a bukul ya ba mu ji labarin su ba rai ne haka ne muka doka dan adam komin akidansa komin addininsa komin kabilansa halittan Allah ne babu mahaluki da yake da izini ya doke ran kowa Allah ya hana
Rabu baba sanarin dawo garinka yayi batutuwa masu muhimmanci musamman an samu rikita-rikitan na a ƙauyuka inda aka kashe mutane da dama to musamman a cikin garin nan yanda idan abu ya fara kamar yadda yayi bayanin a yalwan zangan bayan abin da ya faru a Rukuba Road an samu kashe mutane kana ganin kaman yana da nasaba da wato batun dan kasa da bako da dama tuntuntuni aka dade ana yin shaje har Plateau
wannan rikicin ba zan sa shi akan wai dan kasa da bako ba zan sa wannan rikicin akan ana ganin wai an dauki ramako kenan ko baka ba abin da ya faru a ramakon gayya wanda duka mai cikakken hankali ba zai so wannan abin ba kamar yadda na gaya miki constance na yana suna kwance aka ji aka fa musu ko waye yayi ko me addinin shi ko me kabilan shi bai kyauta ba ba abin kyau ne kuma
to amma a cikin just idan kai magana akwai wannan matsala ta dan kasa ni ba ko ne a ba a bani takardar shaidan zama ni dan Jos bane bayan kakana an haife shi a nan Jos ne kana ganin kaman shi ma dai yana da nasaba da irin rikita-rikitan da ake samu musamman banda ma a ce abin da ake samu a karkara amma a cikin gari yana da har yanzu mutane suna irin wannan tunani
to lallai kan wannan yana daya daga cikin abin da ke dawo mutane wanda ba wani bane zai duba sai constitution na kasa ko ba gaskiya ba wani zai ce saboda kamar ni da ke zauna ni nake zauna nan wajen ni ba san ko ina ba sai Jos ko ya kai da ni ba inda na sani sai Jos ko ba gaskiya ba to kin ga abin da ake wa dan Jos ne zance ni ma a yi mu wannan iya daga cikin lamarin wanda is a constitutional problem wanda dole sai na kushe da constitution
to amma idan ka duba har yanzu akwai duk da yake kila ko mutane ba su fahimta bane na cewa kafin a gyara kundin tsarin mulkin kasa mutane suna ganin kaman tunda kakana an haife shi anan na zauna ba inda zan tafi dole a bani shaidan zama dan Jos sannan kuma dole a bani mulkin wannan karamar hukuma kana ganin kaman har yanzu mutane sun fahimta wato abin da ake ciki
wato in ki duba shi zabe ai baya zuwa da akwai dokan da aka sa akwai shekarun da an ka kai ni da nake zauna nan shi sa nake wakiltar shi yana ni ina wakiltar shi yau shekara 13 ko ba gaskiya ba menene ai doka ne ta kawo haka ai mun fito mun nemi zabe da mutane da yawa wanda ni na samu saboda haka ni ba zan kawo wannan magana ba sausau na san ni mutanen Plateau sun yarda da ni sun zabe ni kuma ni nake wakiltar su yau shekara 13
to honorable kaga ina dangantakar musulmi da krista musamman a nan cikin Jos
to wannan magana ina ga da a cikin shugabannin addini su za su yi ni ansa saboda gaskiya duk wannan abu ba shi ne ma annihin damuwan ba da shi ake amfani daidai ne maganan addini a Jos daidai ne ka sa wuta a busasshiyar itace sai ka kawo fetur ka zuba mai ko ka kawo gas haka ko kalanzir haka ka zuba mai ka kara ne kawai amma ainihin damuwan na nan a kasa kawai
menene ainihin damuwan
kike magana a kin zance dan kasa da wanda ba ainihin dan kasa ba a kin yi maganan nan wannan ma ciwo ne da ya taso bisa ga yanayin dokan domin a Najeriya in kana da takardar shaida dan kasa akwai abin da za a ba wa dan kasa da kai ba za ka samu ba kuma ba a Jos bane wannan hali ya tabbata a Lagos za ka same shi haka a Kano za ka same shi haka a Ibadan za ka same shi haka haka kuma a Edo zan baki misali ke kina gani saboda Allah saboda annabi mutum nan kawwa ta da take dina an haife ta a goza shi ce ne sai mu yi shekaru 300 a goza jikokin jikokin mu sana goza sai a ce wai ni ba jari dai a ce na ci sarautan goza zai yi ba zai yi ba uwa wannan kuma a dokance ana ce da shi yana karkashin abin da ake kira residual list wato gwamnatin tarayya ba ta iya doka akan ta sai jiha maganar sarautan gargajiya misali to dokar kasar mu ta tanada cewa da takardar shaidan dan kasa ne za a dibi soji da shi za a dibi custom da shi za a dibi waye yan NNPC su waye da shi za a diba su sojan nan to mu muna ganin gunda ake rashin adalci shi ne mu da muke ganin mu yan kasa baka samu a nan ba a waje baka samu ba ko ba haka ba shi kuma wanda ya zo ya samu a waje ya samu a nan kai ka ci ne a dabi'an Najeriya ba na Jos ba wajib ne wajib ne in ka zo ka samu mutum a gida dole ka mutunta shi
Kuwa ga shi kuma malamai sannun ku da kokari sai Allah ya kama rana wa cewa zamu zo mu ci gaba da duba waɗannan matsaloli din wanda kuma daga cikin abubuwan da zamu duba akwai hada ci gaban duba ita maganar zama dan kasa da wanda ba dan kasa ba da abin da mutum zai iya samu ko da ta fuskar talautu ne ko na siyasa ne da sauransu sannan kuma zamu kawo muku wani misali da ya shafi tsohon shugaban Najeriya General Yakubu Gawon wanda yake dan wannan jiha ne amma kuma lokacin da ya tashi ya taba siyasa yayi wani abin da ya ba mutane mamaki yaya ko magana Fulani da makiyaya da likitan su duk wannan suna cikin abubuwan da muke fatan mu duba a shirin mai zuwa muna fata za mu kasance tare da mu yanzu kamar da jinsu baki namu wato Bitrus Kazal da kuma Ibrahim Babasan da kuma wakiliyar mu Zainab Babaji ne ne Ali Mustafa Sokoto ke fatan mu ku lafiya daga Washington DC sai anjima